sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri. A yau ranar Alhamis 7 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Botswana sanni za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sanni a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun kawancin yankin tafkin Chadi sun halaka mayakan ISWAF 48. To ko me hakan ke nufi?
Amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara, ba da dadewa ba za a ga cewa ko dai ba su saranda ba za a ji shiru.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa da ya ɗauki matakin yi wa rundunar 'yan sanda garan Bawuli.
Ba wanda ya fi cancanta ka ƙarfafa fiye da kowa a ƙasar nan da ya wuce 'yan sanda. In muka ci gaba da to zuba kuɗi a aikin sojojin nan, ƙasar mu har abada ba za ta samu security.
Sannan kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan kuwa muna tafi da filalar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Ofishin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai kokoluwa a annobar COVID-19 a kasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata uku ko shida masu zuwa. Amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci, kana kuma yara suna gararan ba tare da allurar rigakafi ba. Tunda farko hukumar ta buƙaci tallafin dala Amurka biliyan 2, to amma kuma yau Alhamis ta ce tana buƙatar adadin da ya kai dala Amurka biliyan 6 da miliyan 700. Shugaban hukumar bada agajin gaggawan na Majalisar Dinkin Duniya Chief Mark Lowcock ya ce idan ba su taimakawa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba, musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin hadari a yanayin yaki da annobar, to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa. Wannan zai fi raɗaɗi da tsada ga kowa. Ƙarin neman taimakon ya haɗa ne da ƙarin ƙasashe 9 da suke da rauni, Benin da Djibouti da Liberia da Mozambique da Pakistan da Philippines da Sierra Leone da Togo da kuma Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi, Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne, kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga karfin ikon shugaban kasa na kare Amurka da kawayenta. 'Yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran, inda suka bayyana buƙatar su na tabbatar da ƙarfin ikon ayyana yaki a hannun Majalisar Dokoki. Shugaba Trump ya bada umarnin kai hari a watan Janairu da ya halaka babban sojan Iran General Qasem Soleimani. Kwanaki kaɗan Iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin Amurka da Iraki, da ya bar sama da sojojin Amurka 100 da ciwon taɓin kwakwalwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta ba wa dakarun ƙasa 29 lambar yabo ta Purple Heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi. Ƙasar Botswana sanni za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sanni a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban ƙasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na ɓarkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar, gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar. Tsogweni ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar Makokwesi Masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki. Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idoji da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus. Masisi da 'yan majalisan sun saka kyallar rufe fuska a lokacin tattaunawar. Botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus, kana ɗaya ya mutu.
Kafin Hafiz ya sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa mu jiyar dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi. Suka kai wani hari tare da halaka mayakan ISWAP 48, sannan suka halaka wasu 'yan ta'addar da suka kai hari sansanin sojin Nijar a Difa. Ga dai rahoton Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Dakarun rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin bisa haɗin gwiwar abokan ƙawancensu irin su jiragen yakin Operation Lafiya Dole da kuma jiragen yakin sojojin saman ƙasar Nijar sun yi duran mikiya a wani sansanin mayakan ISWAP inda suka yi mai rugurugu. Kamar yadda sanarwar da kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga ya aiko mana, ya ce aje ne jiragen yakin da kuma sojojin artillery suka kai wannan farmaki. Da nan take ya halaka manyan mayakan ISWAP guda 48. Kanar Aminu Isa Kuntagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue masanin tsaro ne.
Amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara, ba da dadewa ba zan ga cewa ko dai ba su saranda ba za a ji shiru. Yanzu ga za a ci gaba ne don Trump ko ɗaya jirgin sama ya gani ya halbe ba sa cewa sun yi saranda, sai kuwa an hana su wajen tsugunni tafkin Chadi ya zamanto cewa babu camp ko ɗaya na ISWAP ko na Boko Haram.
Kazalika jiragen dakin asirin sojojin saman Najeriya da Nijar sun gano mayakan ISWAP ɗin nan da suka kai wani harin ta'addanci a wani sansanin sojojin ƙasar Nijar da ke garin Difa a daidai lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kan iyaka inda rundunar ta ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin ta yi amfani da sojojin artillery ta ƙone motocin yakin 'yan ta'addan guda 8 tare kuma da halaka duk waɗanda suke a wannan wuri a wannan lokaci. A bayanan dai sojojin artillery na taka rawa sosai a wannan yaki da 'yan ta'adda. Kanar Aminu Isa Kuntagora wanda shi kansa sojan na artillery ne ya ce akwai abin da yasa ake amfani da sojojin artillery a bayan nan.
Ka san bindigogin artillery banda dogon zango da suke da wutan da suke bama-baman da suke kewawa sun fi wannan na AK-47. Bannan da za su yi a daga nesa ya fi bannan da wanda mai rike da AK-47 zai. Kuma za su iya halbi inda baka yi zato ba. To amfanin artillery kenan a filin daga kuma su raga-raga da kome suka harba. Da sa din yanzu ga da yake an san suna camp nasu ne yanzu to abin da za a rika amfani da shi kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Kasuwannin hannayen jihar
Nijar a yawan da sauran labarai
a gaure, inda kasuwannin yankin Asia suke gwagwarmaya duk da samun kyakkyawan labari dangane da tattalin arzikin China. Kasuwar Nikkei ta Japan ta rufe ne da ƙarin kashi 0.2 cikin 100, yayin da ita kuwa kasuwar TSEC 50 ta Taipei ta rufe da ƙarin 0.6 cikin 100. To sai dai kuma kasuwannin Hong Kong da Shanghai da Sydney sun kasance cikin faduwa, inda masu saka jari ba su damu da sanarwar da Beijing ta yi ba na ƙarin kashi 3.5 daga bara a ɓangaren fitar da kayayyaki, wata alama da ta daɗa nuna cewa sannu a hankali tattalin arzikin duniya na farfaɗowa daga annobar coronavirus. A halin yanzu dai kasuwannin jarin Turai sun ɗanyi sama, inda kasuwar London FTSE ta samu ƙarin 0.4 cikin 100 da hantsin yau. CAC 40 da ke Paris ta haura da 0.5 cikin 100, sai kuma DAX da ke Frankfurt ta samu ƙarin 0.7 cikin 100. Kasuwannin mai a yau Alhamis sun yi armashi, inda aka saida ɗanyen man Texas a kan farashin dalar Amurka 24.8 kowace ganga, wanda ke nufin ya haura da kashi 3, inda a kasuwar duniya kuma aka saida ɗanyen mai na Brent a kan dalar Amurka 29.73 kowace ganga. Kasuwar hannayen jari kuma Dow Johnson da S&P 500 da Nasdaq sun haura da kashi 1. Duk da yake ba a yin tafiya da killace kai a lokaci daya, amma kasar Girka tana tunanin buɗe kan iyakokinta ga mutane daga ƙasashe biyu da suka shawo kan annobar coronavirus domin farfado da yawan buɗe idon ƙasar da annobar ta wargaza. Wannan mataki a cewar ministan yawon buɗe ido Harris Johannes zai kunshi kafa wata kofa tsakanin Girka da Cyprus da Isra'ila da zai janyo hankalin 'yan yawon buɗe ido da ba sa son yin nesa da gida a watanni masu zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ɗauki matakin yi wa rundunar 'yan sandan ƙasar garin Bawul don inganta ayyukanta. Wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Wannan shawara na kunshe ne a cikin rahoton da kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin yayi nazarin kalubalen tsaro a Najeriya tare da samar da mafita daga matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Rahoton ya ce fasa rundunar 'yan sanda zai kara ma aikin 'yan sandan kima da ƙarfi wajen taimakawa tsaron al'ummar ƙasa. Sanata Ahmed Babbakai ta dan majalisar dattawan ne.
Yadda yanzu aka tahir da ita kanta ma'aikatan 'yan sanda shine komi da komi a hannunta yake dunkule, magana kudin aiki, magana kudin mai, magana motoci, magana bindigogi, magana komi da komi. To irin wannan abubuwan shi ma yana da irin tashi matsalai. Dalili kam shine idan babu damar da za a ce akwai kayan aiki a ƙasa a wasu shiyoyi wanda in matsala ta taso wanda za a sauri a tarbi matsalai.
A cikin shawarwarin har ila yau akwai batun cewa shugaban ƙasa ya kafa majalisar tsaro a shiyoyi da zai kunshi mataimakin su Feto Janar da kwamishinonin 'yan sanda da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke shiyar. Amma ɗaya cikin wakilan hukumar kula da harkokin 'yan sanda na ƙasa, Naja'atu Muhammad, ta yi tsokaci.
Ba wanda ya fi cancanta ka ƙarfafa fiye da kowa a ƙasar nan da ya wuce 'yan sanda. To amma in muka ci gaba da wato zuba kuɗi a aikin sojojin nan, ƙasar mu har abada ba za ta samu security ba. Don aikin security na cikin gida ba aikin soja bane, aikin ɗan sanda ne.
Haka zalika kwamitin ya nemi shugaban ƙasa ya ba su Feto Janar na ƙasa umarnin ƙaddamar da 'yan sandan unguwanni tare da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki. Wani abu da ƙwararre a kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa Yahuza Getso ya ce wannan yunkuri ba zai haifar da ɗa mai ido ba.
Amma wannan abin da majalisar dattawa ta yi, wannan wani abu ne wanda yake abin Allah wadai, kuma ba zai haifar da alkhairi ba. Kuma muna fatan cewar su sake koma su sake duba su kalli abin da ya kamata su tausaya wa ƙasa.
Rahoton bai bar komai ba domin ya ba da shawarar rage ƙarfin aikin 'yan sanda a tsakiya tare da kira ga majalisun jihohi da su samar da dokokin da zai halasta rahoton kamar yadda majalisar ƙasa ta amince da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin. Amin. Amin tuma amin ya Allah.
A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ci gaban batun da muka ɗauko na wannan annoba da ta shigo jihar Kano da take ɗaukar rayuka, duk da cewa jama'ar Kano musamman matasa da kuma manya masu ra'ayi na daban ba su yadda da abin da likitoci ke gindayawa a matsayin matakan kare kai daga annobar da ta addabi duniya baki ɗaya ba. A tunaninsu ba ita ba ce ta shigo Kano, wato cutar nan mai sarƙe numfashi COVID-19. To daga lokacin da aka samu mutum na farko da yake ɗauke da ƙwayar cutar zuwa wannan lokaci da nake haɗa wannan shirin, adadin mutane da ke ɗauke da ƙwayar cutar ta COVID-19 sun ta sama 400. To wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi shugaban kwamiti na musamman da Najeriya ta kafa akan yaƙi da cutar coronavirus a Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Ko me hakan ke nufi?
To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu bana tun farko, za ka ga cewa duk sun ga irin wannan halin. Kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku. Akwai mataki na hawa, akwai mataki shine ake kira rising phase, akwai mataki na rage karuwar ta, wato shine plateau phase wanda za ta dan daidaita, sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankufuwa tana kasa har wata awayi gari babu ita. To a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne, kuma hauhawan zaka ga cewa idan kana kirgawa da ana ƙara 1-2 yana zama 15-20-25, to yanzu sai dai kaga awayi gari ana samun tahi. To abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba ɗaukar matakan tsaro ba, za a awayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa, kuma kusan adadin ne kama da wannan suna mutuwa. To wannan shine abin tsoron, sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ta dan rinka rankufuwa har sannan a hankali ya zamana cewa ta kurani.
To a nasa bangaren, shugaban sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero, Professor Abba Isa, yayi gargadi ne cewa girman wannan cuta fa ya kai la haula wala quwata.
To wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Abin da yake faruwa shine cewa alƙaluma suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma ƙaruwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu. Misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta, 92 daga jihar Kano.
Idan masu sauraro ba su manta ba, a cikin shirinmu da ya gabata na muku alƙawarin kawo muku ƙarashin tattaunawa da muka yi da Yushau Ibrahim, ƙwararren ɗan jarida a Najeriya wanda shi ma ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci, kuma ya yi mana cikakken bayani akan yadda halin da ɗan uwan nasa ya shiga, kuma ya ba da muhimman bayanai da za su taimaki al'umma.
Ita gwamnati a nata ɓangaren kin san ita gwamnati uwa ce, ta fara wani yunkuri wanda muna ganin idan har aka zurfafa kan wannan to zai taimaka. Kokarin ku shine an fara bin su iyalan waɗanda suka rasa ƴan uwansu, ana musu tambayoyi dangane da irin halin da ƴan uwansu suka shiga kafin Allah ya karɓi ransu. To kin ga wannan wani mataki ne guda ɗaya wanda zai taimaka a gano ita wannan cutar ma wata iri ce. Dangane da wancan tambaya kuma da kika yi ta cewa irin shawara zan bayar dangane da abin da ya shafi shan magani ko kuma guraren da mutane za su je su nemi kulawa ta bangaren likitoci, mun sani muna da asibitoci masu zaman kansu, muna da kuma asibitoci na gwamnati. To shi zaman gida da aka ce ayi dama, an ce akwai wasu waɗanda aka keɓe wanda su wannan bai shafe su ba, ciki hadda jami'an lafiya waɗanda suke ko dai na gwamnati ko kuma masu zaman kansu, ciki hadda shaguna da ake saida maganinka, wato chemist wajen da zaka je idan likita ya rubuta ma magani ka je ka saya. To alhamdulillah zagawar da muka yi a lokacin da muke duba yanayin yadda shi wannan zaman gida ake aiwatar da shi, gaskiya mun ga cewa irin waɗannan guraren an nan fubbuɗe ana saida maganinka da shauransu. Sannan kuma asibitocin ana aiki a ciki. Kamar yadda na faɗa a baya, matsalar shine mutane an firgita matuƙa akan irin wannan cuta. To abin da ya kamata a yi shine a rinka wayarwa da mutane kai. Alal misali yanzu kin ga an fara magana cewa mutane duk inda za su shiga su rinka sa wannan takunkumi da yake rufe fuska ko yake rufe hanci da baki da shauransu. To mataki na farko kenan. Sannan kuma a dinga ba da tazara tsakanin mutum da mutum. To kin ga da a ce tun farko wannan aka maida hankali wajen wayarwa da mutane kai, to za a fi tsayawa a fahimci abin da gasken gaske. Mutane sun shiga firgici, mutane sun tsorata da wannan cuta, don haka dole ne ana buƙatar a samu cikakken wayar da kai akan ita wannan cuta wanda zai gamsar da su, wanda kuma ba bayani ne da za a yi shi na firgici ko na tada hankali. Mutanen nan ana warkewa ita cutar nan, zaka ce ka yi ta ka warke a baka kula ta musamman a wajen da ake kebance mutane da shauransu. Allah ubangiji ya kare. To kin ga idan aka yi irin nan bayanai to za su nuna cewa to fa cutar nan ana yin bakin kokari a ga cewa an tsiratar da rayuka ne. To alhamdulillah idan aka yi wannan bayanai mutane za su fahimta, kuma idan aka kiyaye ga yaduwar ta za ta lagu, sannan mutane kuma wanda suka samu da cutar an suka kula da irin dokokin da su likitoci suke bayarwa kika za su a warke. To gaskiyar magana abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi yanzu ne a maganin abubi ne, kamar yadda aka bawa ita waccan cuta ta murar sarkin bashi muhimmancin gaske, to ita ma wannan cutar da har yanzu ba mu san wacce ce ba a bata muhimmancin gaske. Dalili na shi ne ita waccan cuta ta mura da ake maganar an bada hankali an maida hankali a kai, an yi haka ne domin a cetar da rayukan al'umma. To nan kuma ga rayukan al'umma yana salwanta, kin ga kenan idan ba a maida hankali a kai ba an yi baya wazani kenan.
To bari mu karkare shirin da irin ci gaba da aka samu wajen yaki da wannan cuta ta COVID-19 a jihar Kano ga irin bayanan da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattaro mana ta bangaren masu taimakon al'umma da kuma bangaren gwamnati.
Ajiya zuwa Rayu Steve da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano.
Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma, sai Alhaji Alukashi to ya bi ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abinda babu a Kano at the time shine testing. Ina za a je a ma mutane test. Lokacin lab din guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rige shi da ya zama contaminated. Sai Alhaji Ali ya ce okay to mu ga inda za mu samu solution ba zama za a kawo lab. Sai muka yi magana da CDC, na jin CDC shi da lab din mu na iya testing mutane 400 a rana guda. Nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin 1000 a rana guda. Na mu za mu biya komai kuɗin testing, kuɗin management ɗin lab ɗin, masu aiki cikin lab ɗin duk mu za mu biya, sai ba ta biyan komai. At the same time as you know mun buɗe muna taimakon isolation center. To akwai wanda muka fara ginawa a Sani Abacha Stadium. Akwai wanda za mu yi a urology center, yanzu kuma zamu je mu duba wani a Madobi. So mun kawo gadaje 500 already, so yanzu inda bukata za mu karo.
To ta bangaren gwamnati kuma ga irin ci gaban da aka samu.
Cikin wata sanarwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a bi gida-gida a birni da kewayen Kano domin gwada iyalai a unguwanni da yankuna da nufin tabbatar da cewa ba sa dauke da wannan cuta ta corona. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaki da cutar corona a jihar Kano ya yi karin haske dangane da wannan sabon tsari.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO ta sanya da ji kusan mutum 3,700 haka domin a yi wannan aiki.
Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus, nan take za su dau samfur ko kuma ya abin ki?
Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu aje, su wa'annan ma'aikatan su za su ɗauki samfurin. Shi samfurin ma da yana buƙatar dole sai mutum ya iya yanda shi ake ɗaukan samfurin kanka na mutum ya iya ɗauka. Ko ba kowa ne ya fi yi ba sai wanda aka ba shi wannan kowa ka ba shi wuri wanda ya ɗauki irin wannan samfurin.
To da fatan al'umma za su ba da haɗin kai. Yadda muka kawo ƙarshen shirin namu kenan na wannan makon, a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A gai da Aishatu, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Mansura Almugumel, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amurka. ya ce ba shakka cutar corona ta zama barazana ga daukacin duniya baki daya. Fatan mu dai shine Allah ya sa masana su gano maganin ta ba tare da daiwa ba. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Malam Hassan Dogon Fashi Batsari, ya ce assalamu alaikum mabiyu Hausa, ya ce dan Allah ku bani dama a yau a madadin kungi alheri dan kuni social media kuru dake kazina in mika sakon godiya ga Alhaji Abubakar Ahmed Entumaki akan raba kayan abinci da kudade ga mabukata a daidai wannan lokacin da talakawa suke bukatar tallafi ga masu hannu da shuni. Muna mishi addu'ar Allah ya saka mishi da alheri amin sum amin, domin Hausawa sun ce rigakafi yafi magani. Sai kuma sakon daga ya fito daga Sade Sa'idu Daura, ya ce musgunawa mutane da jami'an tsaro suke yi wa al'umma ta hana fita san bai dace ba, gani yadda haka zai kara saka mutane cikin wayacin hali. Sai kuma sakon na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fati mata Ado Salati goma ga Annabi Rijau, suka ce baki daya assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suka ce dakatar da tafsirin Alkur'ani mai girma da Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi ya fara yi a gidan shi na Bauchi saboda cutar coronavirus abin bakin ciki ne ga duk wani mai kishin Islama. Ya Allah ka murkushe muna cutar COVID-19 da ta zame wa al'ummar duniya barkono ta ido fiye da yadda ka murkushe mana cutar kunkunu dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gode da wannan sakon naku.
Madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a dake rukunin gidajen ma'aikatan ruwa akan titin Murtala Muhammad dake nan cikin garin Bauchi, jahar Bauchi, Nigeria. At-taqwa huwa al-amalu bit-tanzili wat-tazawwud li-yawmir rahili. Kai aiki da abin da Allah ya saukar shine tsoron Allah, ka kuma yi aiki har ila yau dan ranan barin ka duniya, shine ranan da zaka koma ga Allah. To ina ga gurgurdon su kuma yan kasuwa, muna kira gare su ji tsoron Allah, su sani abubuwan da suke yi wa jama'a na tsawaitawa da tsawwalawa musamman a cikin wannan wata na Ramadana. Duk addu'a da bayin Allah suke musu mummuna yana kama su, don manzo Allah ya ce mutane uku ba a mai da addu'an su. Mai azumi in yayi addu'a Allah yana amsa har zuwa lokacin bude bakin sa, da shugaba adali da kuma addu'an wanda aka zalunta. To kaga yan kasuwa suna iya karo da addu'a wurare biyu karkashin wannan inuwar hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi sun fi da hadisin, da manzo Allah yake cewa salafatun la turaddu da'watuhum, mutane uku Allah bai mai da addu'an su. Mai azumi har sai yayi isharuwa, shugaba adali sai kuma addu'an wanda aka zalunta. Abin da kuke yi zalunci ne bayan Allah da babu wani dalili. Yan waye gari a cikin jihar da nake yanzu magana, wanda suke ba musulmai ba, suka ce ba za mu iya sayen kayan abinci a hannunku ba ku musulmai a cikin watan azumin ku, gara mu je mu bude namu kasuwar daban mu saro kayan mu sai da shi a kareyyen farashi. Wannan ba abin kunya ne ga musulmai ba, wannan ba kalubale ne ga musulmai ba, wannan ba tozarci ne gare mu ba. A waye gari wanda ba musulmi ba har ya san cewa wannan watan ana tsawwalawa, ana wahal da bayan Allah wajen ƙara kuɗin kayayyaki wanda babu dalili, babu dalili. In ka je yadda ake sayen shi haka ake sayen shi, babu wani abin da ya canza. Hasali kawai burin mutane su ci riba ne ninkin ba ninki, wanda kuma babu albarka a ciki.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus. Tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a ƙasashe marasa ƙarfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da ƙarfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Botswana sanni za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sanni a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a.
Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga mai girma Galadimin Gumar Alhaji Sabo da ƴan uwa baki daya bisa rasuwar ƴarsa Malama Jummai Sabo a jiya Laraba. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziya ga daukacin iyalan Alhaji Mamman Nasara Gumel wanda Allah ya warasu a yau din nan Alhamis, kuma ake gudanar da jana'izar sa yanzu haka. Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu. Mu kuma kyautu namu ƙarshen. Masu sauraro, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com
da kuma mashafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lennox Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarkil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.